دقوقي
دقا مرير أمريكا واشنطن دي سي. Jama'a masarar assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 2531 da kuma mita 41 ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM akwai wasu tashoshin su ma na FM da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya duk a can Niger haka kuma in aka je kuma sa a kasar Ghana ana iya jin mu ta Alpha Radio ko kuma ka ciko kan cikin yanar gizon mu ta voahausa.com gabatarwa
Maryam Dauda
sai kuma ni Usman Ahmad
sauraro duk ranar Alhamis muna magana ne akan harkar lafiya inda yau ma 20 ga watan Satumba shekarar 2018 magana kenan dan neman sanin ta yaya muke zabar nau'i da kuma tantance tsaftar abincin da muke ci a rayuwar mu ta yau da kullum
abin da yake faruwa in ka je kauye zaka ga nau'in abinci ko da a ce an yi tuwo da miya to abin da zaka duba shine in ka dauka cewar shi tuwon nau'in abinci ne da yake gina jiki to ko kuma mu ce yake bada ƙarfi to a jikin miyan zaka ga wasu sukan sa wake kuma ka ga na wake in misali babu naman miya wake zai iya taimakawa ko kuma yayi aiki yanda naman nan zai yi aiki sannan zaka ga a ciki za a sa gishiri za a sa wasu abubuwa irin su daddawa da makamantansu yawancin abinci iri daya ba laifi bane ba amma abin da ake bukata shine
kada dai a shafa shirin yau da gobe ne kuma har ila yau akwai hirar wakilin mu Mahmud Ibrahim Kwari inda yake da kwararren likita a asibitin Malam Aminu Kano dake Kano wato Dr. Usman Muhammad Ibrahim
to sai kuma wasu amsoshin tambayoyin da muka yi muku a shafukan mu na abota
inda kuma idan da lokaci zamu ba ku dama ku buga mana waya dan koda mutum ɗaya biyu ne mu dauka mu ji a lambar mu ta alamar tarawa 1-202-205-6555 To yanzu bari mu fara da jin amsoshi wasu daga cikin da kuka amsa mana cewa yaya ya kamata mu tantance nau'i da kuma tsaftar abincin da muke ci domin inganta lafiyar jikin mu.
Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Abdullahi Laki Funtuwa yace salam yau da gobe. Hakikanin gaskiya ya zama wajibi dukkan mutumin da ke son lafiyarsa ta inganta ya dinga duba tsaftar abin da zai sawo a dafa da wanda ba sai an dafa ba hakan zai inganta lafiyar mu ku tashi lafiya
sai kuma sakon Garba Bala Amba Gashuwa Allah sana faɗa daidai yace salam yau da gobe mu anan garin Gashuwa Allah ne kawai yake kare mu misali ana ajiye wake lokaci zuwa lokaci har shekara 2 ko 3 ana fesa masa magani a ƙarshe har ma yayi mana illa
Wasiƙa ta gaba kuma cewa tai salam fatan alheri ga masu gabatar da shirin yau da gobe. Hakika yana da kyau mu danga tantance abincin da muke ci, sannan ya kamata mu danga ziyartar likitoci akai-akai da zaran mun ji wani sauyi tattare da mu. Idan muka yi haka, za mu kaucewa kamuwa da cututtuka. Sako daga Yahaya Danno Azare jihar Bauchi da Prince Tasi Ibn Abdullah Azare.
To sai kuma Arabiyu Muhammad Gidan Madi yace salam yau da gobe. Da fatan kuna cikin koshin lafiya. Hakika kuna kokari sosai wajen abubuwa da dama a cikin wannan shiri mai albarka. Muna alfahari da ku. Allah ya ƙara daukaka da basira. Amin summa amin.
Alhaji Mele Yusufari daga jihar Yobe yace wannan matakin tantance abincin da mutane suke ci yafi tasiri a manyan garuruwa ko birane, amma a ƙauyuka bai cika amfani ba.
Shi kuma Ado Salati Goma ga Annabi Rijau yace yau da gobe ikon Allah. Eh to gaskiyar magana wannan maudu'i naku na yau a birane ne kawai yake da tasiri domin al'ummar karkara babu ruwan su da tantance abinci. Asali ma komi lauje ya yayo ciyawa ne. Abin ma'ana matakar dai abinci zai ci to shikenan aikin gama ya gama.
Sani mai lange-lange yalwaya wuri yace ba shakka akwai hanyoyi da dama da za a iya tantance abincin da muke ci ganin cewa akwai abincin da za a ga ya fara warin lalacewa wani ma har ya fara huhuna wani kuma ana rubuta a jikinsa ranar da zai gama aiki.
To sai kuma Shehu Adamu Rijau ya ce, to da ganin dai abin da baki zai ci, ciki ya ɗauka, ido ya sani. Saboda haka jama'a yana da kyau a koda yaushe mu zamo likitocin kanmu.
Daga nan sai wasiƙar Sha'ibu Zidan ya ce, haƙiƙa ya kamata mu dinga tsaftace abincinmu a duk lokacin da za mu yi amfani da shi, domin inganta lafiyar jikinmu da ta iyalanmu da ta 'yan uwanmu baki ɗaya. Tsafta dai tana da matuƙar muhimmanci ga rayuwar ɗan Adam.
Sai kuma Alhaji Kabiru Highlanders ya ce, yau da gobe in na fahimce ku, mutum zai iya tantance abincin da yake ci ne ta in ya ci abin da ba zai kawo masa wata damuwa ba, wato abinci mai kyau da kuma sauran abubuwan da ba za a rasa ba. Yau da gobe ku tashi lafiya.
Sai kuma Usaini Dangwa ta Karasuwa daga jihar Yobe ya ce, eh to gaskiya ni dai a yau babu abin da zan ce akan wannan batu, amma zan kasance da rediyo don samun ƙarin haske a wajen masana.
To ai babu damuwa Maryam, an jima ma mun samu lokaci za mu ƙara har da sakonnin Twitter.
Wannan haka yake. To mun gode, a ci gaba da aiko mana da sakonni. To madalla, wakilin sashen Hausa a Kano Muhammad Ibrahim Kwari ya tattauna da Dr. Usman Muhammad Ibrahim daga bangaren kula da cututtuka da ke asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano a Najeriya don warware mana zare da abawa.
Dakta, ba mu cikakken suna. Dr. Usman Muhammad Ibrahim a sashen kula da cututtuka al'umma na asibitin Malam Aminu Kano.
Yawa, to dakta, muna son kai mana ƙarin haske game da nau'in abincin da ya kamata mutane su rinka ci wanda zai ba su lafiyar jiki, kuma watakila ya kai ga kare su daga cutuka, misali da watakila mutum zai iya kamuwa da su sanadiyar ko dai zama da yunwa ko kuma cin gurɓataccen abinci.
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A haƙiƙanin gaskiya abinci ya kasu nau'i daban-daban, kuma ana buƙatar shi ne a yawan da kowanne akwai iya yawan da jiki yake buƙata a kullum, a kuma a koyaushe. Saboda haka za mu yi maganan cewar in ka ɗauki nau'in abinci, akwai wanda yake baka ƙarfi, akwai kuma wanda yake baka yake taimakawa wajen ginuwar jiki, sannan akwai abincin da yake taimakawa wajen aikin bangare daban-daban, musamman wasu kamar misali in ka ɗauki wasu ƙananan ko kuma wasu halittu da suke taimakawa jikin mutum ya yi aiki kamar yadda ya kamata. To haƙiƙanin gaskiya abinci, duka nau'in abincin nan da ake magana, muna da su a abincinmu wanda muke da su na gida, wanda ba an kai su bane inji ya canja musu kama. Sannan kuma har ila yau amfani da abinci wanda yake da kamar misali in kai ɗauki ganye ko kuma 'ya'yan itatuwa, wani nau'i ne na abinci wanda zai yake taimakawa ƙwarai da gaske wajen yanda jiki zai yi aiki, sannan kuma zai taimakawa sauran nau'in abinci domin a jiki ya yi amfani da su yanda ya kamata.
To kamar raba-raba nan da ka kawo cewa idan mutum ya ci abinci akwai abin da watakila kwayoyin halittu zai taimaka musu, ko kuma ko kashinsa ko kuma wani aiki da na wani bangare na jikinsa, sai mana ƙarin haske akan irin cimakar mu da muke ana wanda ya fi yawa a wurinmu ba tare da la'akari da yanayin wato kuma matsayin mutum a rayuwa. Don duk lokacin da aka ce abinci mai lafiya, abinda ke zuwa zukatan mutane shine abu mai tsada wanda aka kashe kuɗi aka haɗa kaza da sauransu.
Kamar yanzu nau'in abincin nan daban-daban da muke magana, za mu iya samun su a abinci da muke da su a gida wanda ba tare da amma kai su an yi amfani ba. Misali in ka ɗauki 'ya'yan itatuwa da ganyayyakin nan, muna da irin su alayyahu, muna da irin su ɗata, muna da irin su mangoro, muna da guava da makamantansu. Wannan nau'in abinci ne wanda ko kuma ci 'ya'yan itatuwa ne da ganyayyaki da za su taimaka wa jiki domin ya yi aiki yanda ya kamata. Sannan abin da nake so mutane su fahimta shi ne, abinci da yake ɗauke da kitse yana da matuƙar illa, musamman kitse da aka samu daga wajen dabbobi. Yana da illa sama da a ce mai ne da aka samu daga itatuwa kamar irin manja ko mangyaɗa. Sannan in ka yi la'akari da misali irin abincin da za ka ci wanda kawai 'yan mintuna za ka ɗauka ka haɗa su, ka ci su, to wannan abincin gaskiya shi ma ba abu bane da muke buƙa muke cewa ko muke ba da shawara a yi amfani da su a asibiti, saboda zaka ga cewa akwai cututtuka daban-daban musamman irin da cutar daji da zaka ji ana cewa in mutum ya cika cin abinci ya fiye cin abinci wanda yake dauke da irin wannan irin abincin da ake ɗan mintuna kaɗan an dafa shi an ci.
Idan ka la'akari da rayuwar mutanen karkara, zaka ga yawancin abu ɗaya ake ci, abin da ya shafi ko dai hatsi, tuwon gero ko na shinkafa ko wani abu, kuma ita kanta shinkafar haka ga shi aka ci watakila da daddare da safe ma shi za a ci, wala Allah da rana ma haka. Kuma in ka kalli yadda aka haɗa abincin, zaka ga ba abin da kuke cewa watakila balanced diet. A irin wannan yanayin, yaya musamman mutanen karkara ya kamata su dinga kokarin sun ci abincin da yake da irin waɗannan sinadaran na gyara jiki misali?
Abin da yake faruwa in ka je ƙauye zaka ga nauyin abinci, ko da a ce an yi tuwo da miya, to abin da zaka duba shi ne in ka ɗauka cewar shi tuwon nau'in abinci ne da yake gina jiki, to ko kuma mu ce yake ba da ƙarfi, to a jikin miyan zaka ga wasu sukan sa wake, kuma ka gane wake in misali babu naman miya, wake zai iya taimakawa ko kuma yayi aiki yanda naman nan zai yi aiki. Sannan zaka ga a ciki za a sa gishiri, za a sa wasu abubuwa irin su daddawa da makamantansu. To yawancin abinci iri ɗaya ba laifi bane ba, amma abin da ake bukata shine ya zamanto cewa abin da ake zubawa a sarrafa misali ko miyan ya dauki abubuwan da ake bukata a jiki da wanda za su bayar a gani da wanda kuma za su taimaka wajen aikin bangarori daban na jiki.
Da haka kaman a zaman irin na karkara ba wani aibu a kiwon lafiya, misali in ci tuwo da daddare da miyar kuka da safe ma in ci da rana ma in ci?
Wannan ba laifi ba ne, mutum zai iya abin da zai iya ne, amma babban abu mai muhimmanci shine yanda za a hada abincin da kuma mi da miye ne. Kamar misali in ka dauki alayyahu, mutum zai amfani da shi, akwai yanda in aka dafa shi aikin da shi wannan alayyahun zai wa mutum, in aka dafa shi sosai za ka ga cewar ba zai yi ba. Saboda haka abin da ake bukata dai shine yanda za a hada shi da kuma tsaftan wannan abincin, amma wai cin shi yau da gobe ko kullum wannan ba laifi bane ba, in dai abin da mutum zai iya yi ne.
To idan muka yi la'akari kuma da rayuwar mutanen birni musamman, za ka ga a wannan zamanin akwai nau'ikan abinci da yawanci kuke kiransu irin preservatives, wato waɗannan galibin su an saka musu sinadarai ko dai a kwalba ko a gwangwanaye da sauransu. Wasu suna ganin kamar abinci ne da aka shigo da shi ma misali cikin ƙasa wanda ta yi amfanin sa ma ya ƙare a hanya.
To iya sani na shi ne akwai hukuma da ya kamata ce tana kula da ingancin kowane abinci da za a shigo da shi, kuma ta tabbatar cewa wannan abincin ba zai wa ɗan adam illa ba kafin a yarda cewa wannan abincin a shigo da shi ƙasa. Kamar ga jama'a, kamar yadda muka yi bayani shi ne inda yiwuwa mutum ya zamanto cewar shi dai wannan abincin da suke na muke da su yau da gobe a yi amfani da su, yana da kyau mutum ya tabbatar da cewar me yake ci kuma menene amfanin shi a jikin shi. Amma in ba haka ba, ba mu da wani abu da za mu iya cewa tunda ka ga sai ka auna ka duba ka gani sannan za ka san cewar menene a wannan abincin ya yi ko nau'in abin nan kayan abincin ya lalace ko bai lalace ba, domin zai iya yiwuwa ma lalataccen ne amma sai a sa bai lalacen ba, duk zai iya faruwa. Kuma mukan ji labarai daban-daban masu kama da haka. Akwai hukuma da haƙƙinta ne ta tantance kafin wannan abu a shigo da shi ko kuma a yi amfani da shi.
To amma misali mu ɗauka cewa na ababen ci maka da ake kawowa cikin ƙasa daga ƙetare ba su da wata illa, kuma ana bin ƙa'ida misali kamar yadda wasu ke fargaba cewa lokaci yana wucewa na ingancin abin ko kuma alfanun abin, yaya za ka kwatanta su da irin ci makar mu ta gida misali kamar ɗazi da muka yi magana tuwo da miyar kuka a musamman a yankunan karkara?
To kamar misali in ka yi maganan abincin da za a sarrafa shi, daga lokacin da aka ainihin ɗauko abincin nan daga gona zuwa lokacin da za a sarrafa shi, dole ne za a sassa mishi wasu nau'in sinadarai da za su tabbatar da wannan abincin cikin inganci. Sannan kuma shi jikin dan adam yana da iya abin da yake bukata da kuma yawan da yake so, kuma ba za mu tabbatar cewar yawan wannan kamar misali na sinadarin da aka sa domin tabbatar da cewar kayan abinci ba su lalacewa a wani lokacin zaka ga cewar duk da haka zai iya zama yana da illa. Kuma in ka dau misali ma akwai nau'in abubuwan da zaka ga mutum haka kurin abu ne wanda ba zai ma illa ba amma kuma jikin wani baya san shi, saboda haka inda yanda za a yi ya zamanto cewar mutum yana amfani da abubuwan da muke da su yafi a ce ake amfani da abubuwan da yawan suke cikin gwangwani suke cikin roba da makamantansu.
Kamar yanzu misali wani zaka ga duk sanda zai ci abinci zai ci a kamar leman kwalba irin na kwalba din nan ko na roba, wannan shi kuma yana da wata illa ne ko kuma tunda mutum ya saba kuma yana jin wannan annashuwar zai iya ci gaba da yin yadda ya saba din nan?
To akwai wani nau'i da masu masana kan harkar abinci suke da shi, haka abu ne yana da kamar yanda yanayin dala take. To shi yanda yake a kullun akwai yanayi kowane aji na abinci akwai yawan da ya kamata mutum a ce ya ci. To shi wannan lemon kwalba akwai siga matuka a ciki, ba wai ana cewa laifi ne a sha ba, to amma dai ya kamata a ce duk mai sha ya san cewar ba mamaki ka ce kullun zan sha guda ɗaya, amma mai da shi hali ko da yaushe ana sha ba shi da kyau. Muna da abubuwan da zaka iya amfani da shi, muna da su yanzu wanda zaka ga cewar zaka sa siga kalilan sannan kuma zai yi dadi, zai iya fin ma shi lemon kwalban nan dadi. Misali akwai su kunun aya, akwai kunun gyada, akwai zobo rodo, duk wannan nau'i ne wanda in aka yi amfani da su maimakon ma su illata mutum in dai an yi amfani da su yanda ya kamata za su inganta lafiya kwarai da gaske.
Batun tsafta za ka cewa koda abincin an shirya shi yadda ya kamata an samu wannan balance diet din da wasu sinadarai ko kuma wasu ababe da ake bukata na nau'ikan abin da zai gina jikin dan adam suna ciki, a wannan nahiyar tamu batun tsafta yana da wato matukar kalubale. Misali yaya mutane ya kamata a ce watakila suna ta'ammali da abincin da suka sarrafa kafin ya kai ga cikinsu?
To kaman shi tsaftan abinci tana farawa ne daga lokacin da aka shuka abincin, nau'in abinci, sannan kuma za mu dauke duk abubuwan da suka faru daga gona muka zo ainihin gida, hatta inda aka ajiye abincin ya zamanto an tabbatar cewa babu kamar nau'in su beraye da makamantansu da za su iya zuwa, domin su ma za su iya gurbata abinci. To muka wuce wannan matakin muka zo matakin wanda yake dafa abincin, ya kamata ya zamanto cewar misali in ka dauki wanda yake shirya abinci yana da kaya wanda wannan kaya ne na kawai dafa abinci, in aka gama dafa abinci yau za a wanke shi, sannan akwai safa, akwai hula misali a rufe gashi, sannan akwai nau'in rashin lafiyar da misali matar gida ko mai dafa abinci tana da su, ya kamata a ce a hakura da dafa abinci. Saboda misali mutum yana da misali kurji a jikin shi ko kuma mai dafa abinci tana mura ko kuma tana gudawa, to irin wannan nau'in cututtuka ne da ainihin ya kamata a ce in dai mutum yana da shi bai je kusa da abinci ba domin zai gurbata abinci, kuma wasu za su iya ci kuma ya zama illa a gare su. Har ila yau yana da kyau ga duk mai ainihin dafa abinci, koda na sayarwa koda na gida, ya kamata a ci akai-akai. Akwai gwaje-gwaje da in aka je asibiti za a yi domin a tabbatar cewa lalle wannan mai dafa abincin nan in ya ci gaba da dafawa ba zai zamanto matsala ga jin al'umma ba, ba ma ainihin iyalin mutanen da suke gida da shi ba.
Kenan anan a wannan gabar dakta mutum ya kamata ya dinga tura matarsa asibiti a irin waɗannan gwaje-gwajen daga lokaci zuwa lokaci kenan?
To kamar wannan wani abu ne da zai kamar wani sabo, amma misali in ka dauki masu sai da abinci yana da kyau a ce akai-akai ana duba lafiyansu, tunda kaga wannan suna yi ne Allah kaɗai iyayen mutanen da za su ci abincin da mai dafa abinci ta dafa ko suka dafa, saboda haka na sayarwa yana da kyau dai su din ya zamanto cewar ana musu, ya zamanto ma ba laifi bane in ya zamanto doka cewar kafin ka fara ko ki fara sai da abinci sai an duba lafiya sannan kuma lokaci zuwa lokaci ba a zo a ci lalle aje ai wannan gwaje-gwaje kuma za a sa wanda za su zo su duba domin tabbatarwa an yi kuma a ciwon lafiya kalau
to wannan gwaje-gwaje misali kaman in aka yi su yanzu zuwa yaushe ne kamata a komai ko kuma aka yi mutum sau ɗaya shikenan
a gwaje-gwajen nan ya kamata a ce misali za a iya cewa a shekara za a yi karaba shekara gida hudu saboda haka duk bayan wata uku za a yi gwaje-gwaje kuma misali akwai za ka iya samun nau'in masu dafa abinci a jikinsu suna dauke da kwayar cutar da ita ba za ta sa musu cuta ba za su kaga su da rashin lafiya ba amma kuma in suka yi bayan gida wannan kwayar cutar tana fita kuma misali kamar yadda na yi bayani cewa ya kamata a ce mai shi hada abinci ya sa safa ya an ga a taba abinci kaga cewa mutane kalilan ne ba kowa ne yake da wannan dabi'an mai sai da abinci na ainihin sa safa ba wajen dafa abinci da kuma wajen zubawa masu bukata
yanzu daktar ga mai ra'ayi idan yana so duk bayan wata uku nan zai iya kai matarsa ko kuma wani ma'aikacin sa da yake mar girki a gida domin ku yi irin waɗannan auna-auna
kware da gaske duk likitan da aka je aka samu aka ce to wannan yana sai da abinci ko tana sai da abinci kuma ana so a tabbatar da ingancin lafiyarsa ko lafiyarta za a yi gwaje-gwaje kuma wannan gwaje-gwajen za su ba da dama domin a ce eh ya kamata a ba shi hutu zuwa lokacin da zai warke bayan an ba da magani ko kuma a'a lalle-lalle zai iya ci gaba da sai da abinci ko ba da abinci ba tare da matsala ba
a ina nufin ko da matan gida misali waɗanda suke wa iyalai abinci kawai
ba laifi bane in an ya kamata a ce kowa ma zai a lokaci zuwa lokaci yana zuwa a duba shi amma dai an fi la'akari da masu sai da mutane abinci sosai
kutun da kuna mu'amala da jama'a da yawa ana kuna nazari da kuma baya ga nan littattafai ana kullun ana kawo muku marasa lafiya da sauransu akwai cutuka ne da a yanzu bincike ya nuna cewa suna da nasaba ko suna yawaita dangane da nasabarsu da irin abincin da mutane suke ci misali
kamar yanzu in ka dauki ma cututtuka da akan samu daga abinci sun kasu daban-daban kamar misali akwai wanda halittu kwayoyin cuta ne ko kuma halittu wanda ido ba zai gani ba suke haddasa su kuma su kansu wannan misali in ka dauki misali abincin da muka yi magana a ba irin wanda suke gwangwani akwai nau'in cuta da zai iya sa irin abincin gwangwani wanda in ya zamanto cewa wannan kwayan cutar ta shiga zai zamanto ya sa kuma ya kawo wannan kwayar cutar kuma tana da illa kware domin a cikin mutum uku da suka kamu da ita biyu za su iya rasa ransu sannan bayan wannan kamar misali in ka dauki irin kifi wanda ya zamanto an gasar da shi da hayaki to shi ma wannan zaka iya samun kamar misali ita nau'in wannan kwayar cutar da zaka iya samun shi a abinci wanda ake irin abinci wanda yake cikin gwangwanaye
kamar irin kifi nan da ake babbakawa gaje
kwarai da gaske irin kifi da aka babbaka shi yawa za a iya samu ko kuma irin su cikwi ko kuma irin abinci da yake gwangwani za a iya samu
akwai alƙalima ko na nazari da suka nuna cewa sakamakon cutuka ko kuma abinci iri kaza da kaza da wasu al'ummar wani yanki suka fi ci amfani da shi sun kamu da ko kuma suna yawan fama da cuta kaza misali
to hakikanin gaskiya alƙalima a Afirka in ka dauki mafi yawancin cututtuka zaka ga cewa saboda wani lokacin ɗabi'u na mutum ma ba shi da lafiyan ma ba zai je asibiti ba wani kuma in ya je ma ba zai samu wanda ya kamata ba sannan kuma da kuma zuwa irin kamar misali a je wurin da bai kamata ba za ka cewa babu ainihin cikakken misali alƙaluma da suke nuna cewa wannan kwayar cutar ita ta ga yawan mutanen da suke kamuwa da shi ba ma a Najeriya kaɗai ba a nahiyar Afirka ma gaba ɗaya matsala ne domin misali in mutum yana da shi ma sai kaga an zo ma kwata-kwata hankali zai koma wani wuri daban musamman ma an ka samu wanda ba mutumin da ya kamata a ce ka gani bane saboda haka sai kaga an zo ana tunanin wani abu kuma ba za a samu ainihin cikakkiyar lamba ba cewa wannan mutum yana da kaza wanda zai
taimaka. Haka dai ba a adana bayanai, muna da dama matsala ta adana bayanai.
Matsalar bayanai kware da gaske.
To likita, wai akwai wasu abubuwa guda biyu tsakanin cin gurbataccen abinci da kuma abinci wanda ba shi da abin da kuke kira balanced diet na misali, wanne ne ya fi sababawa dan adam illa ne?
To dan jin amsar wannan tambayar sai a bi mu mako mai zuwa inda zamu karasa wannan hira har ma mu tabo bangaren gwamnati. Kafin sannan alamar da za a same mu ita ce alamar tara 1 2 0 2 2 0 5 2 6 5 5. Bar mu dan shakata ka dan
idan wane tiya idan amadari ilimi abokin tafiya idanu abun kulawa ilimi abokin tahiya idanu abun kulawa kowai da shi idanu yayi hasara hababba kowai da shi idanu nace yayi hasara hababba rishi idanu wa shata mu ba mu sunai rishi idanu wa shata mu na gudu ne itunda ba ku sunai har ya kasance kuna gudu ne ku dauki jawabin da zan faɗi itunda ba ku sunai har ya kasance kuna gudu ne ku dauki jawabin da zan faɗi ciyan ido a madari lalan ciyan ido ne mai sa girar idanu mai kumbure idanu.
Sai mu ci Allah ya kare mu da lafiya Maryam.
Amin amin.
To na ga wani sakon Twitter a hannunki ko?
Eh babu shakka at Muhammad Faisal Munir. Yace a gaskiya yau da gobe kun dauko babban magana, sai dai kuma mu a kasar mu Najeriya mu ba abin doka wajen kula da tsaftar abinci da kuma yadda ake ajiye abincin musamman yan kasuwa.
To da fatan za a kiyaye. To ga kira daga Bauchi. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam. Ga Usman sunana Prince Sasi bin Abdullah.
To barka da shigowa. To barka da shigowa ga ni ga Maryam Dauda.
Dakta ya gama jawabi. Yawwa duba mu dai ɗan uwa muna kaza su ji su amfana da abin da likita ya ga.
To mun gode sosai da mu azare.
Yawwa sunana Prince Sasi bin Abdullah.
To madalla a gaida takwara. To shikenan mun gode. To wannan na kaman ga wani nan mako
daga Nasarawa.
Eh to bismillah.
Eh
to assalamu alaikum Malam Usman, barkan ku da aiki.
To barka ka dai.
Yawwa to alhamdulillah, wani ba kauye ne irin masu cin abincin kauya wannan Garba Salih likitar radio na garin Agwa Bunju mun jihar Nasarawa.
Ka dai ci mai tsafta. Ai suna da kayan marmari kala-kala, ka ci mai tsafta.
To a gaskiya Malam Usman, ba shakka maganar abinci shine rayuwar dan Adam. Ka san yanzu duniya da yake ta ci gaba. Ainihin kananan asibitoci da muke da su a kauyukan mu, waɗansu asibitoci sukan nunawa ainihin kauyawa yadda za su ci abinci. Misali ka san mu maciya ganye ne iri daban-daban. To sukan nuna mana mu wanke ganyen nan da gishiri, in ma abinci ne ko da mangoro ne faɗi ko lemu ko dai wani abu, mu wanke shi kafin mu ci, kuma mu linka tsaftace hannayenmu kafin mu ci abinci. Kuma haka ake koyar da yara. To kaga wannan ya nuna cewa tsaftace abinci wajibi ne, kuma ina roƙon.
To ai malam likitan radio
kula da kiwon lafiya din nan, to suka shiga kauyuka suna karantar da mutane yadda za a ci abinci,
to
yadda za a tsaftace abinci da kitchen, duk a shiga a koyar. Nagode Malam Usman,
ta ci lafiya. To mun gode, mun amu, ashe ba likitan radio kane wani, har da likitan mu
farai da gaske.
To ga wannan Maryam daga
Maiduguri. Daga Maiduguri.
Hello
malami daga Maiduguri, kana tare da mu?
Na ga kaman kila ya rasa layin. To ai Maryam, dole iyanan ma za mu tsaya da
yadda. To lallai kam.
Sannan me kika fahimta da wannan magana da dukkan muke ne ta ciye-ciyen abinci ne?
To ni dai wani abu, wani ko in ce wata magana da Mahmud Kwariye mai yake ta shi ne cewa ko ya kamata a dinga tura masu dafa abinci wurin da suna gani, ko matan gida haka, ko masu kuku. To sai kuma shi ne nake cewa, to in kuma shi mai gidan ne mai cutar fa.
Eh wato kai a ganin ki ya kamata
da a tafi. In dai aka je ya ne da a tafi. Saboda ka a bige ga dukan mi ake cewa.
Bar jakiya da ki ta yi.
Yawwa, wannan haka yake.
Mun gode sosai. Yanzu kan duka nan zamu dakata a madadin ita
Maryam Dauda.
Sai kuma Daniel Brown da ya bada umarnin shirin, har ma da baban leda injiniyan mu na yau a wannan yammaci, nake cewa mu zama lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka. Mun gode Glenn. Yeah.